Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, 60 da kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a ƙasar Jamhuriyar Niger. Har wa yawa ƙasar ta Niger ana iya kama shirin namu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Har wa yau kuna iya kama shirin namu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barka da warhaka, da fatan kuna nan lahiya. Halima Jimarauce na sake kullo muku ta nan tare da Mahmud Lalo da Ladan Ibrahim Ayawa da masu sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC domin gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan lokaci. A cikin shirin za ku ji yadda 'yan gudun hijira suka koka a jihar Taraba suna kira ga gwamnati da ta maida su garuruwansu na asali. Haka kuma za ku ji amincewar da ministan tsaron Najeriya ya cewa ƙasar na ƙarancin sojoji amma gwamnati na wani abu a kai. Har wa yau za ku ji duka wannan bayan cikakkun labaran duniya da Mahmud Lalo zai karanto.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce burin tsohon shugaban Isra'ila Shimon Peres na a zauna lafiya da Falastinawa yanzu ziyara ta yi ne a wuyan al'ummar ƙasar ta Isra'ila da ke tafe. Obama ya bayyana hakan ne yayin da yake gabatar da jawabin bankwana a wajen shirin jana'izar tsohon shugaban na Isra'ila wanda ya rasu a ranar Laraba. Obama ya kuma kwatanta marigayi Peres da fitattun mutane irin su Nelson Mandela da sarauniya Elizabeth ta Burtaniya, tare da nuna farin ciki kan karama wadda aka nuna masa a wajen wannan jana'iza.
To the people of Israel, I could not be more honored to be in Jerusalem to say farewell to my friend Shimon Peres.
Ga jama'ar Isra'ila, ina so in ce wannan babbar karamawa ce kasancewa ta a birnin Kudus, inda na zo na yi bankwana da abokina Shimon Peres, wanda ya nuna cewa adalci da saburi na daga cikin aƙidar Zionist mai kare muradun ƙasar Yahudawa domin samun walwala a ƙasarsu. A farkon jawabinsa, shugaba Obama ya yi nuni da shugaban Falastina Mahmud Abbas, wanda ke zaune a sahun farko cikin jerin shugabannin da suka halarci wannan jana'iza, inda ya yaba zuwansa jana'izar ta Shimon Peres, ya kuma ƙara da cewa wannan wata alama ce da ke nuna cewa akwai buƙatar a ƙarfafa yunƙurin samar da zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban Amurka Barack Obama ya yi kakkausa suka kan abin da ya kwatanta a matsayin hare-haren rashin imani da dakarar Rasha da si da ke kaiwa a kan fararen hula a gabashin Aleppo. Fadar White House ta ce Obama ya yi magana da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta wayar talho a jiya Alhamis, inda shugabannin biyu suka amince cewa akwai nauyi na musamman da ya rata a wuyan Rasha da gwamnatin Assad dangane da yadda za a dakatar da yakin domin a shigar da kayayyakin jin ƙai. Gabanin hakan, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka na dab da dakatar da tattaunawar diplomasiya da Rasha, saboda Moscow na ci gaba da yin ruwan bama-bamai a kan 'yan tawaye a gabashin birnin na Aleppo. Wata ƙungiya da ke sa ido a kan rikicin na Siriya a yau Juma'a ta ce hararen sama da Rasha take kaiwa ƙasar sun halaka sama da mutane 9,000 ciki har da fararen hula. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, shugaban Philippines Rodrigo Duterte ya alakanta kansa da shugaban Nazi Adolf Hitler, inda ya ce zai yi farin ciki idan ya kashe masu mu'amala da magan ƙwayoyi da masu aikata miyagun laifukan wato miliyan 3, inda ya ce yin hakan wata hanya ce da za ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Shugaba Duterte, wanda ya nemi majalisar dattawan ƙasar ta tsawaita wa'adin da suka bashi na yaƙi da masu mu'amala da magan ƙwayoyi, ya ce sukar da masu kare haƙƙin bil'adama ke yi ba zai hana shi ci gaba da yaƙar masu shan magan ƙwayoyin ba.
Hitler massacred 3 million Jews. Now there is 3 million, there's a 3 million drug addicts.
Ya ce Hitler ya kashe Yahudawa miliyan 3, muna da masu shan muggan ƙwayoyi miliyan 3, zan yi farin ciki idan na kashe su, inji shugaba Duterte a birnin Davao bayan wata ziyara da ya kai a Vietnam. A lokacin jawabin, shugaban na Philippines ya yi buris da Amurka da ƙasashen Turai, inda ya ce in sun ga dama su kira shi duk abin da suke so. A watan Yunin wannan shekarar ne shugaba Duterte ya ɗare karagar mulkin ƙasar bayan da ya lashe zaɓe a watan Mayu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wata sanarwa ga wato ta gargaɗi ga 'yan ƙasarta kan Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda ta umarci iyalai da ma'aikatan gwamnatin Amurkan da ke ƙasar da su fice. Wannan sarrafa gargadin ta yi nuni da cewa akwai yiwuwar barkewar rikici a wasu yankunan Kinshasa da sauran manyan biranen kasar. Rikici da ya barke ne a kasar ta Jamhuriyar Demokratiyyar Congo saboda aniyar shugaba Joseph Kabila ta ci gaba da zama akan karagar mulki. Daga ranar 19 ga watan Disamba ne wa'adin Kabila zai kawo ƙarshe, wanda hakan ke nufin zai kammala wa'adinsa na biyu kenan kamar yadda doka ta sanada masa, domin kundin tsarin mulkin kasar bai amince ya yi wa'adin na uku ba. Sai dai hukumar zaben kasar ta ce ba za ta iya gudanar da zabe ba har sai ƙarshen shekara ta 2018, matsayin da wasu ke ganin haɗin baki ne da shugaba Kabila na share fagen yin tazarce.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ya karanta. To bari mu fara da jihar Taraba, kuma ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana akan koken ko kuma kokawar da 'yan gudun hijira suka yi a jihar cewa a mai da su garuruwansu na asali.
Domin mutane cikin yunwa, tsanani da sauransu.
Wasu 'yan gudun hijira kenan da yanzu haka make zaune a wani waje da ke garin mutum biyu da ke karamar hukumar Gasar a jihar Taraba. A wani yanayi na ban tausayi na rashin ababen more rayuwa ta fuskacin cimaka da kuma kiwon lafiya. Sansanin da yana kunshe ne ma da mutum akalla 1,691 wanda tashi-tashin hankula masu nasaba da addini da kuma kabilanci ya daidaita, musamman ma daga kudanci da kuma tsakiyar jihar Taraban. A dai wannan sansani, 'yan gudun hijiran sun ce rayuwa yanzu fa sai a hankali.
Sauro yana takura mana da ɗan gujin kwanciya, irin katifa, irin wasu abubuwa.
Ko da yake sun samu ɗan tallafi daga gwamnatin tarayya, to amma kuma sun ce yanzu fa buƙatarsu ma shine su koma gida domin su manta da komadar muhallansu. Shugaban sansanin na mutum biyu Ahmadu Saliu yace su dai suna wannan sansani ne sabili da basu da zabi.
Na wurin da muke tare akwai macizai, sauro, ba mu da gurin zagawa, ba mu da ruwan sha. Ni kaina da nake magana din nan, wallahi ɗakin da nake kwana a ciki nan macizai uku muka kashe.
Kamar Ahmadu Saliu shi ma wani ɗan gudun hijiran cewa yayi
diyan da za a bi gwamnatin tarayya ta mai da mujirajen mu.
Mata da kananan yara ne ma dai suka fi yawa a wannan sansani, batun da yasa ministan hakokin mata da kuma walwalan jama'a Sininta Aisha Juma'a Alhas a ziyarar da ta kai wa wannan sansani a kwanaki ta ma buƙace su ne da su yi haƙuri.
Allah ya saka muku da alheri, Allah ya ƙara muku haƙuri, ku yi wa gwamnati addu'a.
To sai dai kuma ita kuwa gwamnatin jihar ta ce ma ta mika kukumbaranta ne ga gwamnatin tarayya domin tallafawa, to amma ko ta zargi 'yan gudun hijira ne da neman nokewa, duk da cewa yanzu hankula sun fara kwantawa a wasu yankunan da aka yi tashin hankali. Alhaji Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa ya yi bayanin cewa
mutum ya zo gudun hijira kuma a wurinsa da ya bari an samu zaman lafiya ya ki komawa, za ka kira shi gudun hijira? Ai wannan kuma ba gudun hijira ba ne, wannan yana zaman kansa ne, yana fakewa ne. An zo mutane, an zo an yi tashin hankali a wurinsu, shikenan wuri gwamnati ta shiga wuri ya samu zaman lafiya, ku koma sun ki komawa, wannan gudun hijira ne.
Abubakar Bawa kenan da ke ma zama hadimin gwamnan jihar Taraba ta fuskacin harkokin siyasa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To daga batun 'yan gudun hijira kuma sai na harkokin tsaro. Ministan tsaron Najeriya Janar Mansur Dan Ali mai ritaya ya ce ya amince da cewa Najeriya na fama da karamcin sojoji dukko da nasarar da suke samu, amma kuma gwamnati bata yi ƙasa a gwiwa ba. Ministan yana magana ne lokacin da suke tattaunawa da abokin aikin Muladan Ibrahim Ayawa a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York.
To kamar yadda na faɗa ba, na ce ma ba a taɓa samun gwamnati da ta ba da goyon baya ga sojojin Najeriya ga kan makaman aiki da kuɗaɗɗiki da kuma alansonsi a kan lokacin yanzu ba. Sojojinmu kan suna da karanci, in ka duba kamar irin su Egypt da su ƙasashen nan da suke kusa da mu, yawansu ko ramin bai kai ma, amma sojojinsu sun linka mu sau biyar. To yana cikin ajandar mu ta ƙara tunani yadda za a ƙara sojoji. Yanzu muna mai gida ba mu abin nan dokan cewa duk shekara in Allah ya da za a ɗauki 10,000 saboda a ƙara. An wara ana ɗauka kamar yadda polisi ma suke ƙari, mu ma muna nan muna ɗauka, kamar ana ɗauka duk wata shida akan ɗauki 6,400 har a samu a cika wannan gibin. Kamar yadda nake cewa zamfara haka ma muna tunanin yadda za a kara haka ma sauran jihohi.
Mai girma minista, me za ka ga masu ware wanda kila ne ban tambaye ka ba yake da tasiri muhimmanci game da ma'aikatan tsaro?
To, abubuwa guda ne nake ko ya kai guda biyu. Na farko dai shine ɗan Najeriya gaba ɗayan ba su abin nan shara ko kuma haƙuri cewa duk abin da aka bata yana da wahalar gyara lokaci kada. Ko gida ne ya riga ya lalace ya fi wahala ka gyara shi da ka gina sabo. Inda yanzu sabo ne za mu gina da yanzu mun kai jinka. Amma tun da gyara ne sai ya ɗauki lokaci kuma haka ma harkar kuɗaɗe.
To madalla ministan tsaro kenan Mansur Dali. To da yake yau abokiyar aikin mu Halima Jumarau ke gabatar da shirin nata na ƙarshe a matsayin ma'aikaciyar mu na sashen Hausa. Masu aro za ku kira ne domin ku yi magana da ita kai tsaye a kiran da za mu yi tun da yau ranar Juma'a ba mu ke ba ku madu'i ba.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Halima Jumarau.
Ina wuni wake magana?
Ina lahiya.
Lahiya. Allah.
Ina magana da Auta mai gadi daga nan Jibiya, Najeriya.
Allah Auta mai gadi, kana lahiya? Kuna da wani burodi mai daɗi a Jibiya? Hello.
Aiki ya lokaci haka Allah ya kawo
sosai so.
Kuma Allah sa an yi asa'a.
Amin Mallam Auta. Amma baka ji ni ba, na yi wata magana baka ji ni ba, nace a Jibiya kuna da wani burodi mai daɗi. Yawwa yawwa. To na gode sosai. A kasa hilani ba a raba mu da burodi da waina da kosai. Amin ya Allah, na gode sosai.
Allah sa an yi asa. Allah kawo kuma wani wanda zai mai wurinki kamar mai kokari da hakuri da jama'a da bandariya irin naki na jawo hankalin mutane.
Amin, na gode sosai Mallam Auta, na gode.
Allah taimaka, Allah taimaka.
Na gode sosai. To ga dukkan alam. Hello. Hello, salamu alaikum, wake magana? Hello, salamu alaikum.
Eh, Halima.
Salamu alaikum, wake magana?
Eh, lawali, gwanin local government.
Mallam Lawali, kana lahiya?
Ake a kalawa Halima, na ji daɗi kwarai da gaske shekara da shekaru yana ta kiran nan ba wayan
nan. Allah sarki.
Allah sani daɗi da ke kuma yana nufin fatan alheri dangane da wannan shirin da kake gabatarwa kuma na samu labarin za ki yi ritaya.
Sosai sosai, daga yau na gama aiki da wannan gidan rediyo na muryar Amurka.
Ubangijin nema Allah ya tabbatar da alheri don Allah ainihin wa da koshi ne kira zan samu wannan lamba ina ta kokari kullun ban samu kullun
da ka ayo yau yau ka dace abin dace ne saboda mutane da yawa suna kira a lokaci guda sai layin ya cunkushe yau kaga ka samu amma kar ka gaji ka ci gaba da kira Mallam Lawali
to akan cikin tsarin waɗanda ko shi ne kira insani ku nayi murna kwarai da gaske kuma ina taya ki murna Allah shi ubangiji
amin Mallam Lawali nagode sosai ga kira mun samu daga Gusau hello assalamu alaikum hello hello assalamu alaikum to Mallam Mahmud ga dukkan alamu layin ya tsinki
eh da yake kin san ana ta kira daga sassa daban-daban na Najeriya da wasu kasashe daga kamar da kika faɗa layin ya cunkushe kenan
sosai
eh na san ko mutane da dama suna can suna ta kokarin su
ni ɗan Niger ba wai san kai bane amma ɗan Niger ku kira mana ɗan Niger ku kira to ga kira mun samu daga Nasarawa ga kira daga Nasarawa hello assalamu alaikum
Assalamu alaikum assalam.
Ina wuni wake magana?
Bala ne a wargaje daga Nasarawa.
Bala, a rediyon ka na kunne rediyo, kashe rediyo.
Eh, na tashi a wurin ma.
Yawwa to, a Bala kace ko?
Eh, a wargaje injin.
Ina dai rike Bala din, amma rediyon ka na kunne Mallam Bala, kaga mun bata lokaci ina ta ka kashe rediyo, baka ma samu kai magana ba.
Na ma tashi ma a wurin.
Yawwa to, muna jin ka.
To ina miki murna ne da gama aiki lafiya da kika fita.
Nagode sosai Mallam Bala, nagode.
Isa a zo na lafiya dace kuma wani Allah ya bada barka da aka samu.
Amin ya Allah, nagode sosai.
Ina miki murna.
Nagode sosai, nagode. Allah ya saka da alheri. Yawa ga wani kira daga Ibadan? Ibadan ko?
Eh daga Ibadan ne.
To assalamu alaikum ake magana.
Abdullahi Ba'ari ne daga Bodija Ibadan
mai tsaye ake magana. Gwan Ba'ari na sababi. Wanga wani irin sa kalkali na wanga. Sosai ku sosai ku sai na je dogon dutse cin beruwa. Yawa to Mallam Abdullahi muna jin ka. To nagode sosai nagode nagode. Lahiya Allah wallahi nagode. Yawa to nagode sosai Mallam Abdullahi ga wani kira mun samu daga Bauchi. Hello assalamu alaikum.
Assalamu alaikum Hajiya.
Ina jin ka ina wuni?
Ina gajiya ya aiki.
Lahiya hello.
Wallahi muna miki farin ciki da gama aiki da kika yi yau din nan.
To nagode sosai me sunanka?
Allah sunana Yakubu.
Mallam Yakubu nagode sosai.
Yakubu Umar daga Azare jihar Bauchi.
Yakubu Umar daga Azare nagode sosai Allah ya saka da alheri.
Allah kai ki gida lafiya.
A ba inda zani nan ne gida America ce gida. Ina zani zani da inga gida in dawo. Yawa
Allah sada mu da alheri.
Amin Mallam Yakubu Umar Azare nagode sosai nagode.
Allah masha Allah mun ji muna sauraron ki wallahi kuma Allah zai samu taba samu mun shigo ba sai wannan kara.
To nagode sosai Allah ya saka da alheri ga kira mun samu daga Nasarawa. Hello assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Ina wuni? Eh wallahi ban ji sunan da kyau ba layin na tarngarda kana eh yawa da Allah ko zaka maimaita sunanka
Sunusi Haruna Luku daga Nasarawa
ce yawa Mallam Sunusi Haruna to yanzu naji sosai yawa to muna sauraron ka Mallam Sunusi Haruna to wannan layin
kaman layin nashi ya katse
sosai sosai
ajiya mutane da dama suna ta ganin kaman ko zaki koma Niger ga baki din
shine ni duk wanda ya tambaye wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wake magana
sunan mahaifiya ta Allah miki farin ciki da fatan alkhairi
nagode sosai to me sunan dan nawa hello
sunan dan naki Jibrin ne dan kurama daga karamar hukumar Lere
to Jibrin dan kurama ina fata kana lafiya Hello, Malam Jibril.
Ina miki farin ciki da fata.
To, nagode sosai, nagode. Nagode, Allah ya saka da alheri.
Ubangiji. Allah ya kawo mana makofin ki a gidan wannan radio.
Amin ya Allah. In Allah da za a samu daga Niger sosai wanda ma za ta hina komi insha Allah ko wanda. Yawa, wanda ko wanda insha Allah. To
Allah ya sa haka muna miki fata.
To nagode sosai kaji Lalo kaji yadda Mahmud kai kaji yadda Julie tace koji koji
ai ai da yake wani lokaci sun suka gaji sai kaman ko ya dake fasara
Julie ba koji aka ce ba koji. Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Aje Halima.
Na'am, ina wuni?
Muni lafiya.
Lafiya. Lawa ke magana daga koji ko in ce koji.
Habibu ya shi ne kauran yan dadi karo su daga mazaunin koji.
To mallam Habibu ko Habibu kace?
Eh kauran yan dadi karo su ce.
Kauran yan dadi. To ina ma'anar kauran yan dadin nan mallam Habibu? Kash ko wannan
ni ma na so a ce na ji ma'anar sunan wannan.
Eh sosai yawa. To ga ni kina mun samu daga Gombe. Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Hajji Halima.
Sannu, ina wuni wake magana?
Lafiya kalau. Alhaji Bala dan baba ne daga Kumo nan Gombe.
To, Alhaji Bala dan baba, muna godiya da ka kira.
Allah sarki, wallahi muna miki fatan alheri dukkan mu nan gaba ɗaya, muna miki fatan alheri.
To, nagode sosai, nagode. Allah ya saka da alheri, nagode.
Allah muna miki fatan alheri. Allah rufa miki asiri.
Amin.
Allah kuma ya tabbatar da.
Amin. Allah ya rufa mana asiri mu duka. Nagode sosai. Allah ya saka da alheri. Wallahi
kuma yadda mutane sun kikkira da dama suna so su yi magana da ke kuma Allah bai ba sai wannan karo.
Wallahi nagode sosai. Allah ya saka da alheri. Nagode.
Amin.
Yawwa nagode. Yawwa to ga wani kira mun samu daga Yobe. Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wake magana?
Aja ni ne Muhammadu mai wanke fulaka shiwa.
To sannu ba barbare ne ko mutum?
Eh ba barbare ne.
Kace bawa na ne kenan, bawan Hilani.
Ashe ai yau dinka nan ko?
Ah kullum ma.
Ni ko Allah.
To kana lafiya Malam Muhammadu?
Lafiya lau fa, lafiya lau.
Sannu sannu ya iyali.
Barka ku da aiki.
Barka dai ya Yobe.
Na dare ina neman ku wallahi ba same ku ba.
Allah sarki.
Wallahi sai yau Allah ya kaddara.
To mun gode sosai.
Sai dai kuma wadai ne ina bakin cikin bari aikin naki wannan ban ji dani shi ba.
Allah sarki. To haka Allah ya nuha bayan shekaru 20 iyakacin da Allah lokacin zama na kenan da Allah ya ɗeba mu sai haƙuri.
Aiya, iko Allah, sai sanu Allah. Allah saka mu garke
ni ba wallahi. Amin ya Allah, ni
ma nagode.
Nagode sosai.
Masha Allah saka da kai.
Nagode sosai. Allah ya saka da alheri. Hello, assalamu alaikum. Ga wani kira daga Adamawa. Hello, assalamu alaikum. Wake magana?
Ibrahim ne daga Karamar Hukumar Guyi, jihar Adamawa.
Malam Ibrahim, ina wuni?
Hajiya Alhajiya Kalawa Jaliwa, muna miki murnan cika shekara 20 daga Voice of America.
Nagode sosai Malam Ibrahim, nagode. Allah ya saka da alheri.
Allah Ubangiji ya sa zama lafiya.
Amin, 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 amin. Nagode mu da ku duka.
Allah kawo mana irin ki.
To nagode sosai Malam Ibrahim, Allah ya saka da alheri. Wai ɗazu na ce. Yawa na ce ta ce koji
shi ne
ta ce last caller from Sila dan ya ce koji. To mun gode sosai Malam Ibrahim, mun gode. Yawa mun gode. Yanzu za mu koma jihar Kogi ko jiha ce ko? Yawa to sai salamu alaikum.
Amin alaikum salam. Malam wannan na miki fata alheri.
Na gode sosai. Mai sunanka?
Yini Alelwa daga Ajakuta a nan jihar Kogi, haifafe ɗan jan ƙasa a can yamma da Rigasa.
To, Malam Injiniya, na gode sosai. Ya kuke?
wallahi lafiya lau muke muna maki fatan alheri.
Nagode sosai. Nagode.
Na jin dadin shirinki.
To nagode sosai. Nagode Allah ya saka da alheri. Nagode.
Allah ya saka da alheri.
Nagode.
Allah ya futa lafiya lafiya.
Amin amin.
Jin dadin shirinki.
Amin. Nagode sosai. Godiya ta musamman ga duk wadanda suka kira da ma wadanda ba su kira ba. Mun gode sosai.
Yanzu kuma sai wannan sanarwa da ta fito daga ofishin gwamnatin Amurka. A wani mataki da ke nuna himmatuwar da Amurka ta yi domin taimakon ƙasashen Afirka wajen kawar da ayyukan ta'addanci, an ware miliyoyin daloli a matsayin tafici ga duk wanda ya samar da bayanai kan wasu shugabannin ƙungiyar harakar Shabab al-Mujahidin ko kuma al-Shabab da ke da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida. Waɗannan mutane sun haɗa da Yasin Kilwe da Abdulkadir Muhammad Abdulkadir wanda ake mai inkiya da Ikrima da kuma Jafar wanda shi ma ake mai inkiya da Amar. Ƙungiyar wacce aka sanya sunanta a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje a shekara ta 2008 tana riƙe da wani wagegen yankin Somalia kuma ita ke da alhakin mutuwar dubban fararen hula 'yan Somalia da masu fafutukar wanzar da zaman lafiya da masu aikin agaji na ƙasa da ƙasa da 'yan jarida da kuma dakarun tarayyar Afirka da ke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin. Sannan sun tilastawa dubin dubatan mutane ficewa daga gidajensu yayin da ake wannan yaƙi. Tun daga shekarar 2006 ƙungiyar Al-Shabab take haifar da tarzoma ciki har da kai hare-haren bama-bamai da ƙuna bakin wake waɗanda suka halaka dubban mutane. A watan Yulin shekarar 2010 ƙungiyar ta tsara tare da kai hare-haren bama-bamai a birnin Kampala da ke Uganda wanda ya kashe mutane sama da 70 ciki har da wani ba amurke. Yasin Kilwe shine shugaban ƙungiyar ta Al-Shabab a yankin Puntland da ke Somalia. A watan Fabrairu shekarar 2012 yayi mubaya'a ga ƙungiyar Al-Qaida. An haifi Abdulkadir ne a Kenya amma iyayensa 'yan asalin Somalia ne, ya kuma kasance mai ɗaukan samarin Kenya domin shiga ƙungiyar ta Al-Shabab, sannan ya taɓa zama kwamandan mayakan Kenya daga ƙasar ta Somalia. Rotanni sun ce tsawon gashinsa matsakaici ne, yana kuma da gashin baki mai cunkoso, sannan ba shi da yatsu guda uku a hannunsa na hagu. Jafar ya taɓa zama mataimakin Abdulkadir, shi ma rotanni sun ce ba shi da ido guda. Idan mutum yana da bayanai kan ɗaya daga cikin waɗannan mutane, sai a tuntuɓi ofishin tsaron Amurka mafi kusa a wani ofishin jakadancin ƙasar, ko kuma za a iya aikewa da saƙon ɓoye ta kafar adireshin intanet na www.rewardsforjustice.net, ko kuma a aike da saƙon imel zuwa info@rewardsforjustice.net. Amurka ta ba da tabbacin cewa za a duba sahihancin kowane rahoto, kuma ba za a bayyana sunan wanda ya ba da bayanan ba. Sannan Amurka a shirye take ta sauyawa wanda ya bada waɗannan bayanai wurin zama. Wannan sanarwar ta fito ne daga ofishin gwamnatin Amurka.
To, Muhammad Lalo dai bai nisa ba, gashi nan da takaitattun labaran duniya.
To, Halima, shugaban Amurka Barack Obama ya ce burin tsohon shugaban Isra'ila Shimon Peres na zauna lafiya da Falastina yanzu ya rataye ne a wuyan al'ummar ƙasar ta Isra'ila da ke tafe. Obama ya bayyana hakan ne yayin da yake gabatar da jawabin ban kwana a wajen shirin jana'izar tsohon shugaban na Isra'ila wanda ya rasu a ranar Laraba. Obama ya kuma kwatanta marigayi Peres da fitattun mutanen Isra'ila, wato irin su Nelson Mandela da sarauniya Elizabeth ta Burtaniya, tare da nuna farin ciki kan irin karramawar da aka nuna masa a wajen wannan jana'iza. A dai bangaren kuma, shugaba Barack Obama din ya yi kakkausar suka kan abin da ya kwatanta a matsayin hare-haren rashin imani da dakarun Rasha da Siriya ke kaiwa a kan fararen hula a gabashin Aleppo.
Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da sahe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin A Bari Ya Huce, wanda ni da Ibrahim Alfa Ahmed muka ku kuma za mu gabatar. Masu saurare, a madadin kowa da kowa, musamman Mahmud Lalo wanda ya karanto labaran duniya, da Ladan Ibrahim Ayawa da Julius Gresham da injiniyan mu Mr. Carl Sterling, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Sai wata rana, na barku lahiya.